بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 19 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da ranar 9 ga watan julai shekara miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 44 cikin jerin gendarusa daga cikin littafin siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya walafar Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiya ya rusu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wannan littafi nashi yana bayani ne akan tafarkin musulunci da fiqhun addinin musulunci game da shugabanci da jagoranci. Allah ubangiji saka mishi alkhair. Muna cikin tattaunawa akan inda malai yake mana magana akan hukunce-hukunce da suke da alaka da haddi da tsaida hukunci da hani akan ainihin wato yin alfarma wajen tsaida hukunce-hukunce na ainihin shari'a. Kafin mu je, ina so na amfani da wannan dama na mika ta'aziyar wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da sauran masoya na wani bawan Allah wanda Allah ya mishi rasuwa alhamis dinnan, wato jiya alhamis kenan, shine malam Usman Dalibi anan anguwar Tinjukun da kenan Zaria. Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya sa ya huta jama'a, mu sashi a cikin addu'a. Wani dattijo ne daga cikin dattawan Ahlus Sunna wanda suka zama wato jagorori a harkar sunna a wannan anguwa ta Tinjukun. Allah ubangiji ya gafarta mishi. Kuma akwai abokan waɗanda suke ƴaƴan shi da kuma surukan shi, irin su ɗan uwa Malam Bashir Lawal wanda surukinsa ne, irin ɗan uwa Dr. Muhammad Awal Sani Gumi wanda lecturer ne a FCE, shi ma surukinsa ne. Duka muna mika ta'aziyyar mu gare su, da kuma muna fata ƴan uwa su saka wannan bawan Allah a cikin addu'a da shi da sauran mutane. Allah ubangiji ya gafarta musu, Allah ya sa mu cika da imani. Wannan kenan. Malam yace wa kathirun mimma yujadu min fasadi umurin nasi innama huwa li ta'til al hadd bi malin aw jahin wa hadha min akbar al asbab fi fasadi ahli al bawadi wal qura wal amsar min al a'rab wat turkumani wal akrad wal fallahin wa ahli al ahwa'i ka qais wa yaman wa ahli al hadira min ru'asa in nasi wa aghniyaihim wa fuqara'ihim wa umara in nasi wa muqaddimihim wa jundihim وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدرة سقوط قدره من القلوب وانحلال أمره فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. مالك بن تيمية يناتش قبل بياني أكن يدع واتو نيمان البرمة ديابية da san kai yake bata kasa ta fuskar gudanar da shugabanci da kuma sanya doka ta zama tana kama da kowa. Yace wa kafirin mimma yujadu min fasadi umurin nasi, mafi yawan abubuwan da ake samu na lalacewan al'amarin mutane. Kaga kasa ta lalace, al'amari ya rikirkice, ba abin doka da oda, kowa yana abin da ya ga dama, mutane suna aikata laifuffuka kuma and they got away with it. Za su aikata laifi kuma su tsira, ko an kama su a banza ne wai talaka ya girma sarki. Me ke kawo irin wannan barnan? Innama huwa li ta'tilil haddi, saboda an yi watsi, an yi buris, an lalata al'amarin tsaida haddin doka bi malin aw jahin, saboda dukiya ko alfarma. Wa hadha min akbar al asbab fi fasadi ahli al bawadi, wannan daga cikin manyan dalilai da suka kawo barna a cikin mutanen ƙauyuka, wal qura da mutanen garuruwa, wal amsar da mutanen birane, min al a'rabi daga cikin larabawan ƙauye, wat turkuman da kabilun turkawa, al akrad da kabilun kurdawa, wal fallahina da manoma, wa ahli al ahwa da 'yan bid'a ka Qais wa Yaman kaman kabilun Qaisawa da Yamanawa waɗanda suka zama a lokacin suka zama fitina ga a cikin al'umma suna ta kashe kashen junan su suka dawo da jahiliya ta farko wa ahlil habira da ma ƴan kwalisa ƴan birni waɗanda suke zauna a cikin manyan birane ko suke zauna babban birnin ƙasa min ru'asa'in nas cikin shugabanni wa aghniya'ihim da da masu wadata wa fuqara'ihim da ma talakawa wa umara'in nas da kuma cikin shugabanni manya masu fada aji wa muqaddamihim da kuma waɗanda suke ɗan gaba gaba wa jundihim da sojoji wa huwa sababu suqutul hurmatil mutawalli wannan shine kuma ya dawo jawo dalilin faduwar mutuncin jagora ko shugaban ko gwamna wa suqutul qadrihi min alqulubi aka dina ganin girman shi a zuciya wal hilali amrihi al'amarin sa ya lalace fa idhar tasha wa tabartala idan ya zama ya ci rashawa kuma ya anshi cin hanci ala ta'tili haddin dan aikatar da wani haddi da ufat nafsu sai zuciyar shi ta rauni an yi kima haddan akhar in aka sake samun wani ya bujiri to ba zai iya mishi kuma hukunci mutan da ya riga ya anshi kudi a wancan da baya wasara min jinsil yahudil mal'uni ya zama daga cikin jinsin yahudawa wanda Allah ya la'anta cewa kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu Allah ya ce lil ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tun kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su barna shugabanni ba sa hana barna jama'a annabi musamman mu mutanen Najeriya kalla wannan gaba da ibn timiya ya kawo sai ka ji kamar yana magana ne akan kasan mu a yanzu da muke rayuwa ko kuma tun shekaru 30 da suka taho zuwa yanzu domin barnar da muke gani da fasadi ba rana ɗaya ta faruwa sakamako ne na wasu wato abubuwa na rashin gaskiya da akai ta yi da barnataku da lalata da rashin sanin ya da rashin sanin ya kamata akai institutionalizing corruption a kasan nan ya zama abu ne wanda yake daidai babu ma matsala wannan shine abin da ke faruwa an lalata doka saboda daraja ko kuɗi kuma mutanen da suke da kuɗi duk laifin da suka yi kuɗin su zai kwace su akwai mutanen da suke da alfarma su wane ne su ko ƴaƴan wane ko iyalan su wane duk abin da suka yi ba komai laifi mafi hadari da mutum zai shine ba ce ya kashe rai ko yayi wani abu makamancin haka zaka iya ganin shi yayi fari babu komai bayan dan lokaci za a dai iya hayaniyar da za a yi shikenan al'amari zai wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kace sa idan da wani mai alfarma shi ma yayi laifin sai kuma a ji tsoron taba shi kalla kaga koda a mataki ne kankani misali idan kana da iyalai biyu ko uku mata idan wance ta yi laifi baka iya hukunta ta saboda kana jin tsoron ta ko kana matukar kaunar ta ko kana jin tsoron iyayenta ko wani abu to randa ita ma ɗaya ta yi baka saka hukunta ta ba zaka ji jikinka yayi sanyi haka yaya haka a aji idan kai malami ne ko headmaster ne ko principal ne haka jami'in tsaro ko kowa ne ne kowa ya kwatanta akan shi inda yake a kullukum ra'in din shi shin kana iya in ka kasa dabbaka doka akan mutum na farko a bisa kowane sababi ne to idan nabi ya zo dole ka ji jikinka yayi sanyi cewa ba za ka iya ba kuma koda kai kokarin yi zaka samu fashal Allah ba zai baka nasara akai ba mutane za su zargi ka za a ce kai san kai me yasa awana yayi ba a mishi ba yanzu wani yayi an mishi kamar yadda muke gani yana faruwa ko ina sannan me ke ka to sai mu tambayi kan misali a Najeriya nan menene asalin dalilin da yasa muka zama haka din nan da muke me yasa dalili kuma sannan ta ina zamu bi mu fitar ga wannan yanayi ya kamata mu kama wannan tambayoyin fundamental questions ne guda biyu wai yaya muka kai kan wannan matsayin a ce ba mu bin doka doka mafi sauki misali ita dokar hanya traffic rules dokar parking dokar shiga overtaking dokar speeding over speeding dokar randa bawul da dokoki na yadda ake bin gosulo na in an zo a tsaya a gundanja sai ta duka wannan ba ma iya bin su in muka zo kai nan da nan za a cakuɗa waje a lalata shi sai kaga mutane waɗanda wasu ma kana tsammanin suna da hankali ko suna da ilimi sai kaga suna yin abu na wuta ko kaga mutum ya fara zage-zage ko ya cuso hancin mota inda zai tara hanyar gaba da me yasa muke yin haka me yasa kamar ba mutane bane mu kuma kamar ba muna rayuwa a wannan karnin 21st century ba kamar ka ce mun rayu ne a wani karni da ya shuɗe
wai me yasa me yi wannan tunanin sannan idan layi aka zo bi a bakin banki ko a bakin wani ofishi ko za a bada wani tallafi ko za a anshi wani abu ko a bakin wani da ake registration ko a bakin senate building na wata makaranta duk ba ma iya bin layi ba layin shiga mota layin hawa abin hawa kai hatta layin sahun jana'iza ba ma iya bi lafiya da sai mun yi ta an ta cuwa me yasa idan muka zo hulɗa da junan mu sai an samu yaudara da cin amana masu gaskiya sun yi karanci akan kasuwanci da bashi da cinikayya da sauransu me yasa muka yadda da barna irin ta misali satan ansa wanda zaka ga da malaman ake kullawa ai da hukumomin jarabawan su suke bada kafar da za'a yi duk wata jarabawa da ake musamman wanda suke irin waye kane ko yan baya su waye hadis bila haraj da min sunanta wacce ta technical da ake sai ka ga kawai an yadda da satan ansa iyaye za su nemi wanda za su biya su kuɗi su wayan satan ansa me yasa idan ƴaƴan mu suka yi laifi misali za mu shiga mu fita cewa dole sai an kauda magana wani dan shi kisa ma zai amma ba zai bari a hukunta dan nan ba zai je ya kai san yanda zai shiga ya fita ya nemi lauyoyi ya nemi yan sanda waye san shi sai an fitar da yaran nan ko me laifin da yi me yasa ko wani yashi ta kashe mijinta sai a juya magana to wani irin bala'i ne wannan ko kuma wani cin amana kasa satan kuɗi a bashi wani mukami ya sata amma kuma lauyoyi da sauran yan jam'iyya su zasu tsaya sun kare shi duk me yasa muke yin waɗannan abubuwan ya kamata mu kan waɗannan tambayoyi sannan kuma yaya zamu mu fita daga wannan kuncin da muke fama a cikin shi wanda kamar da malai faɗa nan shi ya sabbaba mana irin bala'in da muke ciki gashi nan a birni da garuruwa da ƙauyuka da kuma kowanne kabilu shi ya lissafa kabilun da suke da su a zamanin su ne wanda suke da shahara misali larabawa turkawa da kurdawa wanda yanzu an wargaza ƙasar su ta shiga cikin ƙasashe daban-daban an katantana su akwai su a Iraki akwai su a Iran akwai su a Armenia akwai su a Suriya akwai su a Turkiya don kace turkuman kuma su ne da ƴan ƙasar Turkiya wanda su ma suna da akwai su a wasu ƙasashe amma yawancin su ƴan hijira ne irin ƙasashen Germany da Spain da Ingila da makamantansu amma dai ƙasar Turkiya kenan wannan ƙasa ta Antalya da kuma mutanen da kuma kabilun Qais da Yaman wanda kabilun Larabawa manya-manya amma sun zama ƴan ta'adda a lokacin ba su da aiki banda yakan junan su musamman zaman da Ibn Taymiyyah yake rayuwa an ta samu wannan matsala tun kafin nan ma hasali ma Qais da Yaman waɗannan kabilu a sanadiyar su suka jawo musulunci barnar da ta faru da shi aslan a Andalus wajen karya kashin baya gwamnatin da aka yi su suka jawo wato suka danga yaki da cikin gida akan mulki da shugabanci ya suka jawo musulunci abin da ya faru da shi a Andalus wanda sai da aka kore shi kwata-kwata daga Andalus daga Spain wanda ya san tarihin ya sani ba shine muhallinmu ba haka nan mutanen da yace da kuma cikin shugabanni masu wadata da matalakawa da sojoji da sauransu yanzu ka duba in ka dauki misali sojoji a Najeriya su ji Najeriya ba sa bin doka ta Najeriya ina tunanin to ko shin su doka su daban ne dan me zai sa misali yanzu sojoji su zo su tuki dan sanda ko kuma idan wani ya musu laifin suka shigo gari sai su zo su ta tukan mutane shin haka yake su a dokar su kuma har an yadda haka za su so daki duk wanda suke so su kama shi su tafi da shi su je su mushi duk abin da suka ga damar cin zali su ba sabon doka kowa ya san wannan kuma su ma ƴan Najeriya ne ya kamata a ce ko su Najeriya is supreme yana da karfin da zai sa su bi doka haka manyan shugabannin mai sa ba sabon doka dokar abin nan bin layi a titi ko one way ko wane ne aka ce wani shi babba ne ba zai bi layi ba a titi a airport a ko'ina wanda kuma wannan ko'ina a duniya ba a yin irin wannan hotar da muke duk wanda ya taba zuwa wata ƙasa ko yake rayuwa a wata ƙasa yake jin wannan magana zai gane abin da nake nufi kowa ya kamata ya bi doka da oda ya san cewa shi dan adam ne kuma sai an bi tsari da doka da oda sannan za a zauna lafiya kamar da duk wanda ya zo ta ƙasa wasu ƙasashe zai gani to me yasa ba ma yin wannan wannan shine fundamental question da nake so kowa ya tambayi kanshi ni na gani abin da yasa ba ma yin wannan shine kowa bai yi a karankin kansa kowa ne ba ya yi amma muna so mu zargi na wasu kowa ya kanshi adalci da ma wanda ke jina nan kai tsaye ko daga baya ya kanshi adalci a hurumin ka kai inda kake shugabanci ko inda kake jagora me kake na gaskiya ko na rashin gaskiya mukaddara ka fara tun daga gidanka in kana da iyali tsakanin iyalanka mata da yaya shin kana musu shugabanci na wanda yake misali model na abin su gani su kwaikwaya a addinance da a rayuwar su shin kana kula da abin da in sun gani za su san cewa ka san muhimmancin rayuwa da addini suna ganin kana karanta alqur'ani suna ganin ka kana yin sallah a lokaci kana girmama na gaba da kai baka yin ƙarya baka yin zalunci baka cutan wani a cikin su kana ba su haƙoƙin su na abinci da wurin kwana da sauran su yadda ya kamata iyayenka kana yi ko ku baka yi kana fita zaman majalisa ne kaje ka zama zaman fira sai 11 sannan kuma a can nan a ci gaba da suka shugabanni kuma kai ma kana nan matanka suna suka kace kana zauna waje ta ya ga abuwa su gero tun a gidanka kenan a office dinka a kasuwarka a sana'arka a kasuwancinka a harkar da kake yaya kake kula da gaskiya a cikin ta an baka yanzu office ka je ka hada kai da NY kuna ta san kudin yara ka kawo ghost ake ce musu ghost candidates an baka ES na education ka je kana ta munamuna kai ne yaran alkali ne kake yi kai dan kafeliya ne ya kake yi dan sanda ne kai wani irin harka kake shugaban department ne kai ko jami'in soja ne ko farar hula ko ma'aikacin banki ko ma'aikacin kowane irin aiki kake a ministry ko kuma dan kasuwa ne kai wani irin kasuwanci kake ya kake gudanar da shi yau kanka kawai tambaya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu to yanda kowa inda yake jama'a zai kokari ya gyara yanda yake yayi abin da ya kamata inda yake shikenan Najeriya ta gyaru amma ba zai yi muna zaune kai muna yin barna da magada ma sannan kuma muna zagin na sama cewa wai suna yin barna ba sai mu gyara ta mu tukunna idan mun gyara ai daiwa daga cikin su za a dauka akai sama daga cikin mu za a dauki daiwan su akai sama sai su gyaru sai su je da gyaro su ko kuma kana zaune abinka idan aka san ka aka san gaskiyarka da an zo kasuwar ku aka ce da Allah muna son nuna mana shago mutumin da ke sai da kaza wanda yake da kirki kowa zai ce a wani ne in ana tambaya misali akan yan hatsi ko masu sai da gwal ko masu sai da kyalle ko masu bada abin nan sarin kaya da an fada a san ga an ce da Allah ina cigiyar wani dan kasuwa ne wanda yake mai amana kowa zai ce a to sai dai wani in mutum zai cigiya ya ce da Allah wane ne kuka sani a kasuwan nan wanda in na je gun shi zan samu sauki za a ce wani ne wa kuka sani a anguwa kaza da Allah wanda in na bashi ajiyan kuɗi babu matsala sai ce a ce to ina ga sai dai wani wa kuka sani a cikin ustazan gari kaza wanda idan aka bashi aikin karantawa bai su ban matsala ba ce gaskiya kai to ina ganin sai dai wani dole za a ambaci waye su kaza a hakan an san su waye masu gaskiya dai an sani to da kowa zai kokari shi a karankin kanshi ya build reputation akan wannan gaskiya da rukun amana da abin da ya kamata a mahallin aikin sa to shikenan kowa ya gyaru kuma a irin hakan ne wata ran har sai ai tunanin to bara dauko ka kai da kake da irin wannan gaskiya da ake tani sai a baka wani mukami sai ka je sai kai gyaran a mataki mai fadi to amma kowa shi yana son kowa yana son a gyara amma shi bai so ya gyaru wannan ita ce kulasan mu kowa yana son Najeriya ta gyaru amma shi ba zai gyaru ba shi duk inda yaje yana so ya san zuciya ya san kai ya ba bakere duk inda yana so ya zama shine akan gaba sannan kuma yana so a lokaci da kuma Najeriya ta gyaru Najeriya ba ta gyaru a haka ba jama'a in dai haka ne da muke kai mu kwantar da hankalin mu Najeriya ba ta gyaru ba kowa ya ci gaba da abin da ya ga dama ci gaba da rayuwa ta fi kama da gidan zu kamar yadda wani arni yake faɗa mai sunan shi inna ma di kanu yake kowa wani dan biya faran nan babu shakka Najeriya ta fi kama da gidan zu fiye da kasar mutane ayi da take dinnan we are so senseless and lawless ana kidin yayi yawa jama'a wani lokaci take cikin karani mai buka wallahi kana so wai waɗanne irin mutane ne muke rayuwa cikin su in fa wani lokaci kai da kake da ruguwa hankali ma kai ma zaka tafasa akan sai kai wata wuta ma to dan baka ba zaka saba bin ba dan a cikin wutar kawai ta zama kamar ita ce non sai kai abinda kana jin kunya ko kana jin nauyi wani ya ganka mutane da dama za ka gansu sun wani abinda in ka gansu ka ci haba mala yanzu kamar ka sai ka ga ya ji kunya za ga mutum da shiga mai kyau ko da alamar kamala ko da alamar mutunci ko girma amma sai ga wani shirme ko wata wuta ko ya shiga cikin wani abu na rashin gaskiya sai ka sha mamaki Allah Ubangiji shi kyauta dan haka wannan abin zaka iya cewa wato kamar yana kama da yadda muke a kasar nan yana kama da yadda muke a kasar nan kuma wannan shine fundamental matsala da muke fama da shi shine corruption ya riga ya ci dukkan root din society din mu duk abin da yake na karna ana yi na rashin gaskiya babu wani laifi da mutum zai yi za a Najeriya a cewa shikenan ya shiga uku sai dai in bai san kowa ba ko kuma kowa bai san shi ba ko kuma ba dan kowa bane shi idan dai yana da abin da yake da shi ko dukiya ko wadata ko wani abu ko sanayya duk ƙarya ne wannan to matukar ko ba a tsaye da doka akan kowa doka da oda ba ta aiki akan kowa to ƙasa ba ta gyaru ba wannan dai yana mun shari'a hadisi ne da Annabi yake cewa inda Fatima ma ba ta yi kaza to dai hukunta ta wato ya zama doka ta hau kan kowa yanzu ji ba ƙasar Saudi Arabia yanda suke rayuwa mallam zaka yi cewa su saboda addini to an kaje wata kasar ma inda babu addini wata kila Ingila ba ta ba Ingila ba amma zaka ga su ma haka suke muna gani muna jin labari kananan Afirka ga kasashe nan da dama waɗanda suke ba su kai mu ko ina ba amma sun fi mu hankali sun fi mu sanin ya kamata na je wata kasa Mauritania bara Mauritania nan Afirka na yi mamaki na dinga comparing kasar da Nigeria babban birnin su Nouakchott wallahi dai ma kai kan garin Kaduna ba ma garin Kaduna din ya fi shi kyau indai kyau ne wai na tsarin birni da sauransu amma ka zo kai da mutane suke rayuwa cikin zaman lafiya da mutunci da bin doka komai babu wani matsala haka kowa yana rayuwa ne a matsayin shi na shi ma dan kasa ne hatta shuwa gaban nan to hakan kaje nan Egypt hakan kaje South Africa hakan kaje nan Ghana balantana kuma ka haura ba kashin turawa din nan san ko ina cikin zaman doka bin doka da oda shi ke kawo zaman lafiya ko ina kuma ka kwatanta koya a gidanka ka saka dokoki kace sai an bi su ko office din ka na ga za a zauna lafiya domin Allah bai dan adam ya zauna haka afatikum annama khalaqnakum abasa ku zauna haka karazili yadda muke zauna dokokin akwai su a rubuce fa a Najeriya amma ba aiki da su ko me yasa aka kasa hukunta wanda suka yi laifi shine kamar da malai fada nan wasu sun yi laifuka na azo a gani amma an kyare su suna yawo sai kuma su zo su sai a ce adin nan a hukunta su kuma shi kamar da ya fada shikenan sai a wayi gari mutuncin shugabannin ya zube yanzu ka duba ne kaga irin wannan shugabannin namu ne yanzu inda mutuncin su ya zube da haka mutuncin su yake wanda suke mulki da APC din da haka mutuncin su yake da ana ganin girman su a cikin sa ko da baka isa ka zage shi ba in a cikin mota haya ne wallahi sai a soke ka ko wani ya bubbuke ka amma yanzu ko baka isa ka yabe shi ba baka isa yanzu ka fito ka yabo wani a cikin su ba akan Facebook ko a majalisa ku sai wani ya dalla mamaki ko ai ta zage ana haya ne kuma cikin shekara biyar duka wannan abu ya faru wannan inqilab din wannan ra'asan ala'aqibin me ya jawo wannan duka shine rashin girmama doka supremacy na law ko wace irin doka ce wanda aka saka in dai an yadda za a ke tuta aiki da ta kawai shi kenan sai a zauna lafiya ni a cikin inda muke rayuwa yanzu ni dai wata gidan Najin University ne ko ta rage take dan sauran sanity a inda nake wata gidan saboda inda na sani kawai kenan to Allah sai gidan soja kuma a university ma ba ko ina ba ko ba ko wani faculty ko ko university wanda ake bin doka misali da shafi ka'idoji na jarabawa ko na makamantansu ko bi ya lalace mana jama'a komai Allah Ubangiji shi kyauta مالين يجي واصل البرطيل انا تشوى برطيلكم انا تشوى برطيل هو الحجر المستطيل شيني الدوسي وانديك اينهم يسي سميت به الرشوة انا تشوى رشوة اتمتى البرطيل لانها تلكم المرتشي ان التكلم بالحق فهو تنا حقي واتو واندي ترشوة انتهانا شفاة انقسكيا كما يلكمه الحجر الطويل كما يند بنا واتو دوسي ميسي زي اينهم واتو hadiye shi an ya rufe shi ba a gan shi ba mala ka sai ki cewa faidatu yuqalu innahu awwalu man azhara inna awwala man azhara albirdil bisham yace akwai wani sarki da ake ganin shine farkon da ya fara yada abin nan barna ta abin nan a kasar sham wa auqa alaihi hadha ismu huwa wanda kuma ya kawo aka sanya mishi wannan suna na aci duka kenan mai cinye rashawa gaba daya shine wani mutum mai suna Muhammad ibn Salih ibn Abdullah ibn Salih wanda ya rasu a shekara ta 231 wali Halab wanda gwamna ne a kasar Halab wa Qinnasrin a kasar Sham kenan duka fi khilafatul Wasiq a khalifancin Wasiq khalifan Banu al-Abbas wa kana siratuhu ghayra mahmuda wannan gwamna na kasar Halab bai da kirki ba a yabawa aikin sa wa kana la yu'rafu qabla dhalika illa ar-rishwa ala ghayri ikrahi a da can ba a san wani abu ba sai rashawa wanda mutum zai bayar da ibin nasu in ya ga zai bayar shi kuma yanka maka dai da karfin tsiya sai ka bayar yadda dai kaga ana yanzu mutane su bayar ba sa so ma ba sa so su bayar ma sai san bayar dole dole sai ka bayar ko ba ka so yanzu akwai abin da baka isa ka ainihin wato yi ba a kasan nan na gaskiya baka isa ba in wasu jami'an tsaro suka kama ka ko jami'an lafiya ko jami'an abin nan kamar yadda wani malami yake faɗa wani malami domin magana maganar lafiya wani malamin mai yake faɗa kin an ka waye gari aka ce da ilimi da lafiya da tsaro duka sai an yi rashawa in baka da lafiya yanzu ka je asibiti sai ka bada rashawa sannan za a bar likita ya ganka akan lokaci sai kai abun nan din wato sai kai manipulating waɗannan masu shiga da kati sai ka ba su wani abu sannan sai katin ka a sama sai likitan da zai ganka sai wanda suka zaba irin wannan abubuwan da sauransu in kai ba kowa bane ba za a saurare ka ba ko kuma sai ka san wannan da zai buga likitan waya ce da Allah ina da patient in zama lafiya ta kai ga haka haka ilimi ba za ka tsira ba sai ka san wani ba za a baka admission ba sai ka san wani ba za a baka appointment ba sai ka san wani ba za a baka komai ba sai wani ya maka alfarma to al'amari ya lalace mana to haka kuma kake rayuwa yanzu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama kad ja'a fil akhari kama da zo a cikin wata magana da ake ruwaitowa cewa idan dakhalat ar-rishwa min al-babi kharajat al-amanatu min al-quwwa idan wato rashawa ta shigo ta kofa sai ita kuma amana ta fice ta windo ya'ani baqa yana nufin ta gefe ta abin nan ta windo kenan wa kadalika idha akhadha malan lid-dawlati ala dhalik haka nan kuma idan ya dauki wata dukiya ta gwamnati akan haka akan rashin gaskiya mithlu hadha as-suhti alladhi yusamma at-ta'dibat kama wannan sautin din kama wannan dukiya ta zalunci da ake cewa at-ta'dibat a zamanin su ne ake daukan wasu dukiyoyi da irin wannan suna irin abubuwan da ake a yanzu kala kala a ce kaza ayi ta yin wasu abubuwa a cikin budget din kudin al'umma wanda ba su da wata ma'ana in banda zalunci ka rasa gane ma me kansu ala tara anna al-a'rab al-mufsidina idha akhadhu malan li ba'd an-nas kai baka ganin cewa mutanen kauye masu barna kamar yanzu irin waɗannan yan kidnappers da banditry da wane ne duk irin su ne waɗannan sakamakon barna ce da aka yi ta shekara da shekaru mutane ne gwamnatoci sun bar su a cikin jahilci da talauci da kauyanci ba a taba koya musu wani abu na addini ko rayuwa ba shekara 30 40 ba da suka wuce babu ruwan kowa da su daka dole yanzu su zama mutane matsala me yasa suka zama sai a arewa kawai me yasa babu su a kudu kudu babu matasa ne babu rashin aikin yi ne amma ba a bar su haka al'umma su ba su bar su haka karazi ba kamar ba dan adam ba ko kuma na aka bar su karazi ne kamar ba dan adam babu wanda ya damu da su muna rayuwa cikin birane muna harkokin mu su kuma suna cikin kauyuka suna cikin talauci da jahilci wasu ma da kafirci suna maganganu irin na arna ko suna rayuwa irin ta arna su sha abin nan su sha wiwi su cimushe su yi tade su yi abin nan su yi tsafi duka ba abin da ba sa yi shine suka samu hanyar da su samu makamai suke ta kashe mutane yanzu babu gaira ba sabat ga sunan a Katsina a Kaduna a Sokoto a Zamfara wannan yanki namu na northwest babu wata hanyar da zaka bin cikin kwanciyar hankali ko kauye ko birni Allah ubangiji shi kyauta yace thumma ja'u ila wali al-amr ba gani idan mutanen kauye azzalimai irin waɗannan masu barna suka ci duke mutane thumma ja'u ila wali al-amr sannan sai su zo gun wanda yake shine shugaba din faqadu ilayhi khaylan su kawo mishi dawakai fayuqaddimuna halahu su ba shi kyauta aw ghayraha ko wani abu daban ko su kawo mishi wani abu daban dukiya bayan sun yi zalunci kaifa yaqwa tam'uhum fil fasad yaya kake ganin yadda kwadayin su yake karfi akan barna wa tankasiru hurmatul wilaya daga nan kuma darajar shugabanci ta kai wasantana da darajar gwamnati wasafsir ra'iya sai mutane su lalace yan kidnappers ne an san inda suke amma an kasa musu komai dole ku dole a rena yan sanda da sojoji shi sai ka ga sai a zo ne daya gaban soje gaggami magana ko gaban dan sanda saboda an samu labarin suna da wato ko dai suna jin tsoron masu laifin ko kuma a wasu wurare ana tsammanin ma sun hada kai da masu laifin cewa ai ana kawo musu return da sauransu sai aka raina doka sai a ce to sai mu ne kawai talakawa kuka raina mu da muke bin doka da order so no ana irin wannan da ya kawo wannan shine saboda barna ko kuma a ce mutun yana shugaba ko gwamna ko sarki yazo waje ai ta mai ihu ana ba ma so ko har a jife shi ko kuma irin wannan zamanin a shiga Facebook da Twitter ai ta fadan maganganu marasa dadi akan shi da dangin shi wani har tarihi da aka yi fuko shi sai an ruwaito da gaskiya da ƙarya a ci mutuncin shi a mushi abin da ake cewa cyberbullying a ci mutuncin mutane babu wanda ba a yi wannan a ƙasar nan din me ka wannan shine rashin sanin daraja shugabanni ko me ka ka su shugabannin suka wulakanta darajar su shine abin da yake fada mana anan وكذلك الفلاحون وغيرهم هكذا نكون منو ما دسورنس وكذلك شارب الخمر هكذا ما شاين جيا إذا أخذ هكذا كامش فدفع بعد ما دي متن ليا شاجيا إلي في كامش سيبادة وانا أبو ربيك سيبادة چنهنشي كيف يتمع الخمرون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم إذا أكرقش هكذا إذا أكرقش سوما مسلقيا جنجيا الخمرون زاسو وايقري سوما sun gane cewa idan an kama su za su iya bada wata wani bangare na duke su shikenan sai a take su su gaba da harkar su fa ya kuma hazalika alwali sutan shi kuma shugaban gwamnati ko shugaban tax force din harkar kowane ne ko chairman sai ya karba la yubaraku fiha wanda dukiya ce ta zalunci ba ta da albarka wal fasadu qaimun kuma barar ta ci gaba da gudana mutum yayi laifi sai kun a hukunta shi sai ya bada kudi sai a kyale shi ya tafi kaga laifin ya ci gaba kenan laifi ya samu ta goma shikenan kamar yadda muka fara babu wani laifi da mutum zai yi a kasar nan yanda ba zai iya tsira ba mutum yayi laifi ya karya doka amma tunda yana da kuɗi shikenan jami'an tsaro su an shi kuɗi a hannun shi su ce tafi kawai ba komai wani lokaci ma fa babban laifi ne fa criminal offense shikenan za an shi kuɗi sai ya tafi kaga laifi ya samu ta goma shi sai ya je ya ci gaba da aikatawa goma sai wani yayi goma jimma sai wani yayi anan garin wani yayi a can garin wani yayi kamar yadda muke gani gashi yana faruwa wallahi almusta'an malan ya ci gaba da cewa kazalika zawul jahi haka nan manyan gari manyan kasa masu daraja manya idza hamau ahadan an yuqama alaihi alhaddu in suka kare wani daga amai haddi wani wanda yayi laifi sai ya samu wani babba ya bashi kariya ya koyi shi mislu an yartaki babadul fallahi na jarimatan kama ce ga wasu manoma sun yi wani laifi sun ma ya'wi ila ƙarya sis jis ta bude wata alƙarya ta naibu sultan gun wani mataimakin shugaba aw amirin ko wani prince wani jagora fayahtani ala Allah wa rasuli sai je tsare shi daga dokar Allah ya hana dokar Allah ta aiki akan sa fa kunu zalika alladhi hamahu mimman la'anahu Allah wa rasuli kai da kake hana wani daga a yanke mishi hukunci ka bugo waya kace a da Allah a taimaka ko kuma ka boye shi a neme shi a rasa ko kuma wani ma su zo kamar yanzu idan wasu aka kama dan uwan su sai su gaito sojoji su ta duka mutane su ka police station a bude a tafi da shi ko a san dai hanyar da za a bi a ainihin wato hana doka ta yi aiki akan wannan mutumin to Allah subhanahu wataala ya tsine ma wanda yake haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya tsine wanda yake haka faqad rawa muslimun fi sahihi mare ce muslim ya rawaito a cikin sahih din sa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce ba muslim kada ba bukhari ma ya fitar da wannan hadisi la'ana allahu man ahdatha hadathan aw awa muhdithan Allah subhanahu wataala ya tsine ma wanda man ahdatha hadathan wanda ya kawo wani sabon barna wanda ya kirkiro sabon barna ko laifi aw awa muhdithan ko wanda ya boye mai laifi awa bi ma'ana dammahu ilayhi wa mana'ahu min man yukimu alayhi alhadd kamar yadda iyadi ke cewa wanda ya jawo shi a jika ya boye shi ya hana masu haƙi akan shi su ganshi ana cewa kuma awa bil maddi idan ya zama kamar yadda shi iyadi ke faɗa da wasu malamai cewa ana cewa awa ai ne zama mutaaddi kamar awa ilaihi abawahu ko da kuma wa awainahuma ila rabbawatin zati qarari kuma ana cewa awa idan ya zama wato mababin nan bil qasr idan ya zama lazimi kamar bin ra'aita id awaina ila al kaf ila al ila sakharati id awaina ila sakharati haka id awal fityatu ila al-kahf wannan dai a take ta kar ba shine kadiya ba to muhdifan ana karantawa muhdisan ko muhdasan aka ce muhdisan shi wanda ya kawo barna kenan aka ce muhdasan shine shi wanda ita barna kamar da aini yake sai dake maziri shi yana ganin cewa muhdisan kawai aka ruwaito to wanda ya koye wani wanda ya barna ne muhdisan shine wato man ahdasa ma'siya ko wanda man ahdasa amran munkara wanda ya kawo wani sabon abu na barna mummuna kamar da aini yake fara sai ka boye shi ko ka taimake shi kar doka ta yi aiki a kansa to Allah subhanahu wataala ya tsine wa duk wanda ya wannan abu wani ya wani laifi ka hana doka ta yi aiki saboda karfin da kake da shi ko shugabanci ko kai statesman ne ko kana da kuɗi ko kana da sultani ka hana doka ta yi aiki akan mutumin da ya barna a cikin al'umma to Allah subhanahu wataala ya tsine maka me tsinuwa shine Allah zai nesanta ka daga rahamarsa hakanan mala'iku ma sun tsine wannan mutumin Allah ubangiji ya tsare mu fa kullu man awa muhdisan min ha'ula'i al-muhdithin faqad la'anahu Allah wa rasuluhu duk wanda ya taimaki wani wanda ya barna daga cikin duk waɗannan da suke barnata ku da ake gani to Allah subhanahu wataala ya tsine mushi hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tsine mushi Allah ubangiji ya tsare mu daga tsinewa Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala yace yayin da muka ji kuma annabi ya ce in hal inna man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillahi faqad daddallaha fi amri duk wanda wato ceto da yayi ya shiga tsakankani shiga tsakaninsa yasa aka yasa kanshi a matsayin kishiya ga Allah mutun yayi laifi doka Allah ta ce ai mai kaza kai kuma ka zo ka ce a kyale shi ka amai ka shiga irin wannan alfarma to wannan ya zama ya sanya kanshi a matsayin kishiya ga Allah subhanahu wataala ya sanya kanshi a matsayin kamar wani abun bautawa kuma bayan Allah ya sanya kanshi a matsayin dagutu kenan fa kaifa in zama annabi ya faɗi wannan mun ji wannan hadisi a baya in zama annabi ya faɗi wannan fa kaifa biman mana'a al-hududa bi kudrati wa yadihi to ina kuma ga wanda shine da karfin sa ba ceto ba shine ya hana tsaye da dokar da karfin sa da kudrarsa wa akada min al-mujrimina bi suhutin sannan kuma ya jibinci wato mabarnata criminals bi suhutin min al-mali ya akubu ya jibinci saboda wani kudi da ya karba a hannunsu mutane su laifi laifin nan ya cutar da al'umma ko ya cutar da wasu ɗaiɗaiwan al'umma an kama su za a yi musu hukunci kai a matsayin ka na jami'in tsaro ko shugaban masu tsaro ko wanda ke kula da wannan dokar ka an shi kuɗi kai barna kai amin ka an shi kuɗi ka bar wannan barnar ba a yi komai a kanta ba la siyamul hudud musamman ma idan ya zama haddoji ne na jini kuma kamantar su ala sukanil bar akan mazauna ainihin ƙasa fa inna min a'zami fasadihim daga cikin mafi barnan barnan su himayatul mu'tadin minhum shine kare waɗanda suka yi barna daga cikin su su mutanen garuruwa din bijahin aw malin ta hanyar amfani da darajar su ko duke su sa'un kanal mal al ma'khudh bi baitil mali aw lil wali sirran aw alaniya shin asalin ma duke dama duke gwamnati ce aka kwasa ko kuma duke ya ce wata take ta shugabanni din wata take a boye ba a san da ita kuma a fili ma'ana duke da ma da zaka yi amfani da ita wajen bada cin hancin dama can kuma duke mutane ce dama ta sata ce sata gwamnati ce dama irin abin da ake faɗa dinnan dama ta yaka tara dukiyar tukuna mazan ka na public servant a mazan ka na civil servant a public office ta yaka tara wannan dukiyar ba a tsara aikin yadda zaka tara dukiya kai arziki haka ba amma kai arziki na ban mamaki kana kecere ne kai ba dan kasuwa ba kai ba attajiri ba sannan kuma wani ya laifi laifi wanda yake ya ci amanar ƙasa ko ya ci amanar wani ɗaiɗaiwan mutum ko ya zubar da jinin wani ko ya yi wata barna mummuna sannan ka sake ɗaukan wannan kuɗaɗe kuma ka je ka shigar da su cikin alfarma kuma a sake shi kaga wannan zulumatun babu ha fauka bazin kenan malam ya ci gaba da cewa fa zalika jami'uhu muharram bi ijma'il muslimin dukkan irin wannan abin da mutane suke haramun ne gaba ɗaya cin rashawa dinnan da mutane suke haramun ne da ijma'in musulmai wa huwa mithlu tadmin al-hanati wal khamri tai yake da ka bada hayan shago ko inda za a dinga sai da giya فإن من مكن من ذلك أو أعان عليه أعان عليه بمال يأخذه فهم من جنس واحد duwan da ya bada shagon sa ko rumfar kasuwar sa ana sai da giya ko ya taimakawa wani mai harkar sai da giya da dukiyar sa ko da karfin sa to sun zama da shi da shi da giya matsayin sa da Allah ubangiji ya saka wa shugaban karamar kuma sabon garin nan Zaria da alheri last week di ya kafa doka ta hana sai da giya duk gidajen giya a cikin sabon garin Zaria nan yanzu ana nan ana rusa su Allah ubangiji ya kara mishi karfin gwiwa saka mishi alkhairi والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي بغي yace irin wannan dukiyar da ake karba abinda mutane suke karba na alfarma da sauransu to fa yayi kama da abinda ainihin wato ake karba na abinda na sadakin karuwa an kira shi mahar ne tajawuzan majazan ne kamar ibn hadin yake fada saboda ai mata aure ma ana binta sadaki kafin a tare da ita ga bisa abisa yadda shari'a ta tsara to haka ita kuma karuwa ita ansa da hannunta to wannan kudin da ta ansa dama ita gare ta ai barna ne to in ta ba ba wani bai halasta ya ci ban ya sani wa hulwanul kahin da kuma hulwanul kahin shine abinda ake bai wa boka mai cewa ya san gaibu ko makamacin haka an kira shi hulwan ne daga alhalawa saboda kamantakkike ne tsakankanin shi da abu mai zaki domin san da yake sha san da yake karba zai ji dadi amma kudi ne marasa albarka ko kuma kudi ne wanda bai aikin da ya cancance su ba kamar yadda zaka sha alewa dadin ta kawai a baki ne ba ta da wani tasiri a jikinka wataƙila ma zaki ya je narke maka ya zama maka matsala wa samanul kalb da kuma kudin kari zamu zo mu magana akan su waɗannan insha Allah zamu zo mu karanta hadisi daga cikin Bukhari mu ji abubuwan da aka ambata game da waɗannan abubuwa da hadarin da ke cikin su amma dai bari mu ji zancen da ya anan wa samanul kalbi da kudin kare wa ujratul mutawassit fil harami da kuma abinda za a ba wani commission da za a ba wani wanda ya shiga tsakankani fil harami dan hada haram alladhi yusamma alqawwad wanda ake cewa abin nan alqawwad shine kamar abinda ake cewa abin nan kawali mai hada karuwa da customanta ko mai hada ƴan luwaɗi da kwastomominsu ko ƴan maɗugo ko duk wasu masu wata ɓarna wanda ke shiga tsakani shedanin da ke zuwa ya je nemo ma alhazan birni ƴan matar za su iskance kan su hotel shi yake ce ma kawali ko to irin wannan shakiyin za ka gansu a cikin mutane irin wannan shakiyin shi ne alƙawad to da abin da za su ba shi na sallama shi da kuɗin da aka bayar ta karuwan da kuɗin da aka bayar mutum ya sai da kare ya ci kuɗin da kuɗin da aka ba mutum idan yayi bokanci duka waɗannan kuɗaɗe ne munana haramu qala annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yace samanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa hulwanul kahini khabithun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa samanul kalbi kuɗin kare khabithun mummunan kuɗi wa mahrul baghi kuɗin karuwa sadakin karuwa al baghi kamar yadda yake cewa la tukrihu fatayatukum alal birra karuwa kudin ta shi ma har khabithun mummuna ne al abun Allah wadare ne ba abun alheri bane a ce ga wata ɗa tana lalata ko tana wani fasikanci hatta zo kuma tana alheri a cikin mutane wata mata gina mu wata gida ko ta kai babanta umara ai ta murna cewa ta samu alheri kuma an san iskanci take kaga wannan khabith jiddan jiddan wata ma hata taimaka a masallacin anguwa ta siyo butoci ko ta dinga kai kudu da azumi kuma ana karba bai kamata a karba ba wa hulwanul kahin da kuma kudin boka wanda za a ba mu boka ne da awai ya san gaibu a bashi bayan yayi wannan aiki nashi na consultation na ƙarya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi haka muslim ma daga abu mas'ud al-ansari zamu zo mu ji hadisin insha Allah zamu karanta shi daga fathul bari ta gida wani darasi na gaba mu ji ƙarin bayani game da akwai mas'aloli da muke son fitar akan shi insha Allah bari mu kai kan gaba da yake cewa yace fa maharul baghi huwa alladhi yusamma juzurul qihab yace sadakin karuwa shine da ake cewa juzurul qihab wannan wani lafazi ne wanda yake ba asali daga larabci bane lafazi ne na wanda a zamanin su mutum yake amfani da shi wanda kamar yadda yake cikin akhlaqul waziriyin ana amfani da shi don nuni zuwa ga kudin da ake baiwa mata masu abin nan almughanniyat. Irin a wancan zamanin akwai al'adar shugabanni ko manya ko masu kudi suna zaman fira da daddare a falunan gidansu ko a farfajiyar gidajensu kamar da ake yin party misali. To akwai wasu ƴan mata ko bayi wanda aka san su sun iya rera waka da kada jita, za su zo su sa kaya wanda yake masu tada hankali wanda suke see through ko matsatsu irin wanda dai shari'a ta hana, sai ta kida suna rawa suna zazzagaye waɗannan mazaje suna rungumar su. Inda kaga ana yin party su yake ce musu al-mughanniyat wal-qiyan. To kudin da ake biyan su sallamar da ake musu da ake ce mata juzurul qihab, sallamar da ake musu idan an tashi daga wannan irin dare na kida. To duk irin waɗannan wa ma fi ma'anahu da ce da kuma wa fi ma'anahu ma yu'tahu al-mukhannasuna, da kuma da irin abinda ake bai wa ɗan daudu al-mukhannasuna ɗan daudu as-sibyan wanda suke matasa min al-mamalik daga cikin bayi awul ahrar ko kuma ƴaƴa wanda suke suna yin wannan shakkakiyancin na ainihin wato luwadi alal fujuri bihim, wanda ake ba su bayan an yi fasikanci da su irin kudaden da suke samu ta hanyar wannan fasikancin da ake yi da su ko suke zama kawali su kawo wasu ayi da su. Hulwanul kahini mithlu halawatul munajjim wa nahwi, yace kamar wannan kahin kuma ya kama da abinda ake baiwa munajjim wato mai da'awa ya san gaibu alama yukhbiru bihi min al-akhbaril mubashshira bizani, wanda zai fada wannan labarin da zai fada na cewa ai yana maka bishara kaza zai faru da kai albisariya wasa wa nahwi zalika da makamancin wannan. Zamu zo insha Allah a darasi na gaba zamu tattauna akan waɗannan masalolin ɗaya bayan ɗaya, kuma zamu karanta hadisin daga cikin Fathul Bari inda Bukhari ya mishi babi babu samaril kalb, aka ji maganganun da malamai suka yi akai da kuma ƙarin bayani akan rashawa da hadarinta insha Allah. Da zamu zo a darasi na gaba zamu yi, domin wannan sa daga cikin matsalolin da suke faruwa a cikin mu a rayuwar da muke yanzu a Najeriya, cin hanci, rashawa, rashin gaskiya, irin waɗannan munanan al'adu da ɗabi'u da hanyoyin samun arziki waɗanda ba na halas ba, waɗanda kuma mutane ba su damu ba suna yin wannan abubuwan ba abin da ya dame su, da kuma kasancewar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Bukhari, ƙarshen duniya mutane za su wayi gari ba sa damuwa da ta ina za su samu arziki, su dai damu su kawai su dai samu arzikin, amma damu su shin halas ne ko ba halas ba, ba ita bace da musu ba wannan bace da musu, inda su samu kudi babu ruwan su ta ina ne a ainihin wato wannan kudin za su zo ta ina ne za a samu, shine abin da yafi damun su, ba wai waɗanne irin kudi bane za a samu, a'a abin nan kawai za ya ne ina ne source ne za a samu kudi, shin source din mai kyau ne ko ba mai kyau ba, wannan ba ita ce damun mutane ba, amma su dai kawai su dai samu kudi shine damun su. Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu, Allah kuma ya sa mu fi karfin zakatun mu, ko mutane su gane cewa jama'a su kudi din nan da mutane suke neman su nema na tashin hankali ba fa su ne dadin rayuwa ba kadai, galibin su ma abinda suke zo da shi wanda suka samu kudi sun sani abinda kudi yake zo da shi na matsaloli yafi abinda yake zo da shi na dadi. Kaje ka nemi wadatar zuci, ka nemi kuma arziki a wurin Allah, ba wai tsabaragen tara kudi ba, babu shakka dole ne ka tashi kai kwazo ka nemi na kanka, ka nemi abinci, ka nemi falala a cikin arzikin Allah, amma ka takaitu akan hanyoyin da suke na halas ne, ko hanyoyin halas. A ranar mun yi wani jawabi a cikin khutbatul juma'a wanda muka tattauna akan wasu daga cikin hanyoyi da ake samun dukiya ta halas, irin kasuwanci, noma, kiwo da ire-iren su, aikin hannu da makamantan su, waɗanda su ne hanyoyin samun arziki. Amma irin waɗannan hanyoyi jama'a, yanzu misali a ce karuwanci, kawalanci, cin riba, cin dandaudanci din nan, bokanci, ga su nan waɗannan duka, ko sai da kare, za mu bi mu ji hatta wasu malamai ma suna ganin hatta karen da ya halasta a amfani da shi ma bai halasta a siyar ba, kamar yadda yake a malikiya bai halasta a sai da shi ba, da makamantansu. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata wajibi ne mutane su guje musu. Hatta malamai sai da suke magana akan kudade ma da waɗanda suke mutane suke samu ta hanyar wato kamar masu sana'ar drama a wannan zamanin malamin sun yi magana kai shin kudin su din nan da suke samu halas ne ko ba halas ba kalli kuma yadda sana'ar drama wato film take da rawaj take da farin jini a gun matasan mu musamman ƴan mata da samari kowa tana so ko yana so shi ma ya shiga harkar film dan a dinga ganin sa ya samu dukiya ko ta samu wadata ya shahara ko ta shahara kuma su wayi gari sun zama wato ko ina suka shiga an san su saboda ana ganin sa a kwatin talabijin din kowane gida wannan irin bala'i jama'a da me ya kama Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya gyara mana addinin mu ya Allah ka yafe mana ka gafarta mana ka rangwanta mana ya Allah na ganin zamu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah zamu yi waɗannan maganganu zamu dan ƙara wato shari'a akan wasu maganganu sannan sai mu ci gaba ko kuma rede da ta kama in mun ƙara sagaba din tukunna sannan sai mu zo sai mu yi waɗannan bayanai insha Allah gurgurdan abin da ya sauka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.